Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Alhamis 28 ga watan Yuli shekara 2022 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Tafis Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Mukaddashin shugaban tawagar Majalisar Dinkin Duniya a gabashin Kongo ya faɗa jiya Laraba cewa za su gudanar da wani bincike na haɗin gwiwa da 'yan sandan ƙasar kan harbe wasu sojojin kiyaye zaman lafiya uku da fararen hula 15 ƙasar Kongo. A jiya Laraba, babban bankin Amurka ya ƙara kuɗin ruwa da santi 75 a ƙoƙarin da yake na daƙile hawan tashin kayan masarufi a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya. Darakta jiragen hukumar lafiya ta duniya WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Laraba cewa fiye da mutane 18,000 ne suka kamu da cutar kyandabburi a cikin ƙasashe 78.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, muna ɗauke da rahoto kan yunkurin Majalisar Dattijan Najeriya na shawo kan faduwar darajar naira da ya haifar da tsadar rayuwa a ƙasar. Sai kuma hira ta musamman da masanan harkokin kasashen Afirka kan ziyarar da sakataren harkokin kasashen wajen Rasha, Sergey Lavrov ke yi a Afirka, yayin da kasashen duniya ke ci gaba da kakabawa kasar takunkumi. To, kowace hanya wannan yakin ya shafi kasashen nahiyar Afirka?
Inda dai ta shahiyarmu shine cewa kama idan ya zamanto kudin man fetur yayi yawa ya hambare, wannan za ta shahiyarmu. Idan kudin alkama ya hambare, wannan kuma za ta shahiyarmu, tunda akwai kasashe wanda suke aiki da irin haka.
Sai kuma shirin domin iyali da ke nazarin kalubale da mata a Najeriya ke fuskanta kokarin cimma burinsu na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da ya rage kasa da mako guda, hukumar zaben Najeriya INEC ta rufe aikin ba da katin zaɓe. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakub ya kai ziyara jihar Kano domin ganewa idansa yadda aikin ke tafiya, inda har ma ya gana da masu ruwa da tsaki a jihar waɗanda suka hada da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. A yin ganawa da manema labarai, wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kuri ya yi tambayu ga shugaban game da shirye-shiryen tunkarar zaɓe na baɗi da hukumar ta INEC ke yi.
Kama zuwa yanzu mun gamsu da abubuwan da muka gani. Na farko, yadda mutane suka fito suka amsa kira na su zo su yi rajista na kaɗa kuri'a. Muna da sauran kwanaki 4 ko 5 zuwa kammala wannan aiki. Kuma kama zuwa yanzu, kamar da muka yi bayani ranar Litinin din nan na wannan mako, wajen 'yan Najeriya miliyan 11 suka yi rajista. To, za mu ƙara wannan adadin akan waɗanda suka yi rajista kafin babban zaɓe na 2019, wanda a lokacin muna da 'yan Najeriya miliyan 84 da ƙari waɗanda suka yi rajista.
Farfesa, alƙalamin da hukumar INEC ta fitar ya nuna arewacin Najeriya na baya game da adadin waɗanda suka yi rajistar zaɓe.
To, ne kira da zan yi ga 'yan jarida shi ne, don Allah su riƙa duba bayanan da muke fitarwa. Kowane mako muna fitar bayani na adadin mutanen da suka yi rajista. An bayanin nan bai nuna abin da ka faɗa haka ba ne. Za ga bayanin dalla-dalla, jiha-jiha waɗanda suka yi rajista. So, kuma sai ku taimaka ku kanku 'yan jarida a ƙara kira ga mutane su fito su ƙara yin rajista. Wannan fa ba sabon rajista ba ne. Rajista ne muke na waɗanda ba su yi rajista ba baya. Waɗanda suka yi rajista baya, dama sunanan cikin rajista ba sai sun sake yi ba. So, yana so da Allah ƙara duba waɗannan bayanan da muke fitarwa, so da a gano alƙalluman a kuma daɗa wayar al'umma da kai.
Farfesa Mahmud Yakub, shugaban hukumar zaben Najeriya, a hirar shi da Mahmud Ibrahim Kuri, za a iya sauraron hirar baki ɗaya a shafinmu na intanet. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce zai gana da takwaransa na Rasha a cikin kwanaki masu zuwa game da wani tayi mai tsoka da nufin dawo da tauraruwar ƙwallon kwando ta Amurka Brittany Griner da tsohon sojan ruwan Amurka Paul Whelan Gida, wanda a halin yanzu ake tsare da su a Rasha. Ana sa ran sauran wasu batutuwa za su taso tsakanin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da suka haɗa da aiwatar da yarjejeniyar dawo da fitar da hatsi ta tashar jiragen ruwan tekun Bahar al-Aswad da ke Ukraine da kuma mamaye yankin gabashin Donbas na Ukraine da Russia ta yi. Manyan jami'an diplomasiyya biyu dai sun tattauna ta mutum da mutum na ƙarshe a ranar 15 ga watan Fabrairun da ya gabata, kwanaki kafin Russia ta kaddamar da farmakin soja a Ukraine. A wani taron manema labarai jiya Laraba, Blinken ya ce Washington ta gabatar da gwaggwaban ta yi ga Moscow don dawo da Grina da Willen gida, ya ki ya bayyana cikakkun bayanai game da ta yin. Muƙaddashin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin Kongo ya faɗa jiya Laraba cewa za su gudanar da wani bincike na haɗin gwiwa da 'yan sandan ƙasar kan harbe wasu sojojin kiyaye zaman lafiya uku da fararen hula 12 ƙasar Kongo a lokacin zanga-zangar nuna adawa da Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon. Mataimakin babban hafsar rundunar Hasim Degne ya shaida wa manema labarai cewa, kamar yadda na faɗa jiya ga hukumomin ƙasar, ba mu da wata shaida da ke nuna cewa dakarun UNESCO na harbin fararen hula ta hanyar amfani da Faransanci ga tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo. Kamfanin dillancin labarun Reuters ya rawaito a ranar Talata cewa wakilinsa ya ga dakarun wanzar da zaman lafiya sun bindige wasu masu zanga-zanga biyu, yayin da mutane ke jifa da duwatsu da lalata kayayyaki da kona haraba ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Goma, babban birnin lardin Kivu ta arewa a Kongo.
To kada a yi nisa, nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun faduwar darajar naira da ya kai ga Majalisar Dattijan Najeriya gayyatar shugaban babban bankin ƙasar Godwin Emefiele domin neman bayani, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya ya haɗa mana.
Ba za a dai kai tsaye ɗora alhakin dabara ce tafiya hutun majalisar da ke ƙarƙashin APC don barazanar tsige shugaba Buhari da NPDP suka yi ba ne, duk da dai sun ba da wani wa'adi. Amma irin wannan yanayi ya taɓa faruwa a zamanin baya. Dala dai a kasuwar canji ta haura naira 700 kafin ta ɗan dawo baya, inda canjin banki take naira 431. Tsadar dala da ƙara farashin litar fetur tuni ya tada farashin muhimman kayan masarufi. Majalisar ta tattauna kan kin sayar wa kasuwar canji dala da Emefiele ya yi a matsayin hanyar farko da ta karye darajar naira. Tsohon shugaban kasuwar canji Abuja Alhaji Rabiu Gada ya ce ya zama wajibi a hukunta Emefiele matukar za a iya samun wani gyara.
Shi siban gwamna majalisa kawai da ta kira shi ta yi daidai da ta kira shi. Kamata ya yi a sa mai tireja ko ya yi resign ka gane ko a cire shi a kawo waɗanda yadda za a yi a samu ci gaba. In ana son wannan abin hidima a yanzu masu son tattalin arziki ko da ko masu karanta suwa ne kawai irin professors ɗin nan ko doctors bangaren tattalin arziki a duk wasu ba dole sai an ɗauki ɗan banki ba.
Sanata Sani Musa ya maimaita bayanan masana tattalin arziki da ke cewa cikin abubuwan da za su farfaɗo da naira akwai amfani da kayan da ake samarwa a cikin gida ta hanyar rage dogaro ga shigo da komai daga ƙetare. Nan take masanin tsaro Dr. Yahuza Gizo ya ce bai wuce a yi batun noma ba don wadata ƙasa da abinci da zai iya taimakawa naira, amma hakan na da nakasu da taɓarɓarewar tsaro.
Duba da irin mai da martani da Sanata Sani Musa ya yi dangane da buƙatuwar 'yan Najeriya su ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arzikinsu da kansu ta hanyar samar da abubuwan da suke ci a cikin ƙasa maimakon dogaro da abubuwan da suke shigowa daga waje, wanda zai ba da damar in sun mai da hankali akan nasu na cikin gida dole zai karya wannan dala ɗin. To damuwar ita ce ai sama da kashi 60 cikin 100 na gonakinmu inda ake iya yin noman 'yan Najeriya ba sa iya zuwa sakamakon tsoron 'yan ta'addan da ke da mulki da waɗannan gurare da kuma yadda gwamnati ta gaza.
'Yan majalisa irin su Sani Musa ba su ture batun tsaro a dalilan rashin marmarin zuba jari a Najeriya ba, amma wasu suna ɗora laifin ne ga waɗanda aka damƙa amanar aiwatarwa.
Makaman da ake cewa ana sowa na suke to waɗannan abubuwa ya kamata mu shugabanni. Ba ina nufin shugaban kasa ba, domin komai sai a ɗauka a labta ma shugaban kasa. Ai shugaban kasa ya yi komai tunda ya sa hannu a kasafin kuɗi, an san nawa aka sa a cikin shekara bakwai nan duk babu shekaran da za ta shige ba zuba maƙullan miliyoyi don a yi magance wannan al'amari ba. Amma yau za ka ga sojojin nan da waɗanda ya kamata su yi tsaro za ka ji EFCC na bin su don ba su yi gaskiya ba. Nakan faɗa in ce wannan kuɗi in dai ka ci shi to ba kuɗin halal kake ci ba.
Za a zuba ido a gashin majalisar za ta ware wani lokaci ne cikin hutun don sauraron Emefiele ko kuwa sai ƙarshen hutun a ranar 20 ga watan Satumba. Nasiru Adamu Elkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mutu a gaida Malam Nasir, kuna sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya.
Ajiyar Laraba, babban bankin Amurka ya ƙara kuɗin ruwa da santi 75 a ƙoƙarin da yake na daƙila hawar tashin kayan masarufi a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya. Adadin da babban bankin ya ƙara na biyu a jere na 0.75 cikin 100 da kuma ƙara adadin lamuninsa zuwa tsakanin kashi 2.25 cikin 100 zuwa kashi 2.5 cikin 100. Ana sa ran babban bankin zai ci gaba da ƙarawa zuwa kashi 3.4 cikin 100 nan da zuwa ƙarshen shekarar 2022, yayin da shugaban babban bankin Jerome Powell yake cewa wani ƙarin da ba a saba gani ba babba zai iya dacewa a taron babban bankin na watan Satumba. Kwamitin mai mambobi 12 gabaɗaya sun amince da sabon ƙarin kuɗin, duk da masu tsara manufofi sun amince da cewa tattalin arzikin Amurka ya nuna alamun raguwa. Babban bankin ya ce alamun baya-bayan nan sun nuna cewa kashe kuɗi da samar da kayayyaki ya yi ƙasa, duk da haka an samu ƙarin ayyukan yi sosai a 'yan watannin nan. Darakta jiran na hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Laraba cewa fiye da mutane 18,000 ne suka kamu da cutar kyandabburi a cikin ƙasashe 78. Ya fitar da bayanin ne yayin jawabin buɗe taronsa da yake yi akai-akai na sabbin bayanai kan COVID-19. Yana mai cewa an samu mutuwar kyandabburi 5 yayin da kashi 10 cikin 100 aka kwantar da su a asibiti. Tedros ya ce za a iya shawo kan ɓarkewar cutar muddin ƙasashe, al'ummomi da ɗaiɗaikun mutane suka ɗauki ƙwayar cutar da muhimmanci. A halin yanzu kashi 98 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar suna cikin maza masu jima'i da wasu maza. Darakta Janar ɗin ya ba da shawarar su rage yawan adadin abokanan jima'i, ya kuma jaddada muhimmancin rashin nuna wariya ga jama'a saboda kowane nau'i na ƙyama ko ƙiyayya na iya zama mai haɗari kamar kowace ƙwayar cuta, kuma yana iya haifar da ɓarkewarta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Tafis Baballe ya karanto. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov na wani babban rangadi a nahiyar Afirka da nufin kulla dangantaka da kasashen a daidai lokacin da kasashen duniya ke mai da Rasha saniyar ware sabili da mamayar kasar Ukraine da kuma karancin abinci da matakin da Rasha ta dauka ya haifa a kasashen duniya. A shirar shi da sashen Hausa, masanin harkokin kasashen Afirka Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diouf ta kasar Senegal ya bayyana dalilan Rasha na wannan rangadi da kuma yadda kasashen Afirka ke daukar wannan batu.
Da shike yanzu ita Rasha ta shiga cikin halin kamar jayayya da sauran kasashen yammacin duniya dangane da yakin Rasha, wannan dole ne ta nemi cikin kasashen ita Rasha ta nemi cikin kasashen Afirka waɗanda kamar za ta kulla kawance da su, waɗanda za ta kulla hulɗa da su, domin an san da cewa wata rana a majalisar ɗinkin duniya wato zaɓe yake kawo wanda ya herin jaye a can cikin kasashen duniya shi ake baiwa gaskiya. Dole ilacilar Rasha ta tashi ta motsa wani wuri ta je ta kwatanta jama'a mi ya kawo wannan yakin, saboda ya zamanto kamar kafofin watsa labarai na kasashen yammacin duniya wato na Turai da na Amurka suna wani kamar haɗe irin kamar wanda su suke ganin haka take. To ya kamata a ce idan an samu irin haka, ita kasar waccan gudar ta aika ita ma ta je wato ta kwatanta ma sauran al'umma ko kuma sauran shugabanni irin yadda abin ya kasanta.
To menene kake ganin matsayin kasashen nahiyar Afirka dangane da wannan yakin na Russia a Ukraine, kuma menene tasirin shi a kasashen nahiyar Afirka ko kuma ya shafi kasashen nahiyar Afirka?
Ya shafi kasashen Afirka ne, saboda na daya yawancin kasashen namu suna da hulɗoɗi da kasashen Turai, wato duka abin da shahe su ya shahe su wannan kasashe suke ganin kamar ya shahe su saboda Afirka ba haddan kai gare ta ba wannan ka ya shahe amma inda dai ta shahiya mu shine cewa kamar idan ya zamanto kudin man fetur yayi yawa ya hambare wannan za ta shahe mu idan kudin alkama ya hambare wannan kuma za ta shahe mu da akwai kasashe wanda suke aiki da irin haka na amma ta wani waje kuma inda dai mu tsaya mu diba da kyau ne za mu ga cewa da nahiyar Afirka in dai shugabanninmu suka ta suka tsayen daka wanda suke tono wani karhe mai muhimmanci a cikin kasashen idan ya zamanto man fetur yayi tsada to mu za mu samu amfani ta wajen kamar uranium da sauransu ko kuma kasashe wanda ke hudda man fetur a kasashen nasu kamar kasa irin ta Nigeria irin su Gabon irin su Algeria irin su Libya wato wa'annan za su samu kamar amfani tunda idan man fetur kin yayi tsada su za su samu amfani kuma wanda ba su da man fetur kin su kuma za su amfani ta wani wajen
Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diof har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci 16.25 da kuma 31 jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 ana kuma iya sauraron mu a duk lokacin da ake bukata a shafin mu na internet voahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoiba ku da ba tambaya ni ke da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da safa barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin Madam NAA da Epaptica tsohuwar jarida kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue da egogwar maya barista Hassana Ayuba Meriga da kuma dan siyasa a jihar Kano Nasir Shaibu Marmara waɗanda ke nazartar kalubalen da ke gaban mata a cimma burin su na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a Najeriya ga jagorar tattaunawar Madina Dauda da ci gaban wannan musayar miyau
Hassana kin ji abin da Nasir ya faɗi ya dora muku laifuffuka da yawa ya ce ba ku da sha'awan shiga wannan siyasa saboda raunin ku ya bayyana ba za ku iya yakin ba
to ba gaskiya bane saboda maza ba sa ba ma mata cikakken goyon baya kabar da ita ta faɗa da su ta ce a matsayin ƴa mace karfe 2 na dare a ce ki bar ƴaƴanki a gida ki je ki ga gwamna a yanayin da muke ciki a kasan nan tun daga kasan arewa tun ba niyar arewa ce kuma a arewa muke zan yi amfani tamkar da arewa maza nawa za su bar matan su su bar gida karfe 2 na dare wai sun je ganin gwamna
to ba sai haka ta ba
a maganar siyasa
makata
mazan za su yadda ne su mata rakiya mazan arewa to sai godiya ba duka bane suke yadda ma matan su fara shigan siyasa balle ma su bar su su yi takara domin wasu mazan matamkar suna ganin in mace ta fi su ma damuwa ya zo cikin gida ba duka maza bane suke jin dadi su ga mata sun fi su ba wasu mazan ba sa ma son masa ga matan sun tashi sam sai da su zauna inda suke kaban wada so duk laifuffukan nan da ya lissafta cewa mata suke da shi ba gaskiya bane mata ba su da wannan ticket an ce ka saya ₦15,000 baka da wannan kudin maza nawa suka hada kudi suka ce to mu bari mu taimaka miki so da ki samu ki sayi ticket maza nawa
kin nema
maza nawa mata nawa suke da niyan fitowa da aka yi musu da niya
kina ganin mace in ta nema mazan ba za su bada taimako ba
za su bada taimako ba domin hannun su kaban hada shi da aradite maza suna da masifan rowan tsiya mata sun fi saken hannu akan maza maza ba za su so su ga mace ta tashi ba wasu mazan ma in akwai anyan da za su yi su danna ma mace a kasa za su yi danna ni na gan uban da yaje yana bin gida don yar shi tana so ta fito ta kara yace kara zabe ta kwarai ya faru a kasar Gombe maza tamkar ba su ga mace ta tashi ana so ne mu zauna a guri daya kar mu gusa sai abinda an ce mana shine za mu yi to yaushe za mu girma a kasan yaushe za mu canza muna yanayin canji ne ya kamata a canza mace in ta samu abu kowa ne zai amfana mijin ya samu abu sai dai shi kadai ya amfana da shi to ashe ba gara ma mace ta samu ba saboda duk duniya kowa ya amfana da shi, amma mazan ba za su bari ba, tamkar maza ba za su bari ta tashi ba. Amma sun ga tana tashi wa tana fidda kai ka balle ka dangare, taruwa za su yi su danna kai din ya koma kasa. Abinda suke kenan a wannan kasan, kuma gaskiya nake fadi domin gaskiya dokin karfe ne, ciki mai gaskiya huka bai taba huda.
To ene abinda Nasir ya fadi shine cewa baku wayar wa junanku da kai na cewa kuna neman taimako na tsayawa takaran nan ba, kuma ku fito da karfin tsiya. Taron nan da kike cewa ana zuwa 12 dare karfe 1 dare karfe 2 dare nan, ku goyi bayan juna ku je taron tare, ba ki ganin kuna da laifi?
Ba mu da wani laifi. Yanzu mun san mata da yawan da maza suka kashe musu aure don wannan siyasa. A ce wai mata nawa ka ce wai jikokinki ne ko kuma kawayenki ne ko kuma yarwinki ko danginki ne za su bi ki su fita irin wannan tafiyan? Ko yaya kika yi kowane tafiya kika yi da gonniya mai kyau za su ce wai iskanci ne? Don inda malama Hassana ta faɗa, don ana so ne a danna mu, don ba a so wannan dukkan mutanen na Najeriya gaba daya a wayar da su su gan cewa wannan abun ba wai kai kadai ne zaka je ka zauna wurin ka ce wai kana ce wannan bangiji yayi wannan ne don dukkanmu mu samu, don kowa ya samu na kanshi, ba wai mutum da ya kawai zai dinga cin ce wai duka su zo ana bauta mishi ba. Inda ta fada mulkin mata kowa da kowa na jin dadi, ko mace din ta tsaya zabe a gidan mijinta ne ko kuma a gidan babanta ne ko na mamanta ne, halinta duka zai zama inda ya kamata ne, ba kaman nan maza ba. Ba wai muna fitine maza bane, mu muna so ne kowa ya zauna. Idan an ce democracy, wai government of the people for the people and by the people, to me yasa ba a so a yi da mu? Me yasa ki dubi duka political parties 18 na Nigeria, wane ne a ce wai chairman din na mace yaushe ne za ko secretary ma an ba mata ne manyan irin matsayi wanda su ne sai in sun yi magana za a ji din nan, ko sun yi ma shugaban kasa ko sun yi ma governor ne ko kuma wanda suke abin nan a Nigeria, ba za a ga mutum mace daya ba. Ba kamar lokacin da ta bare Fendu a Labour Party ta zama mai musu magana ba, wato publicity secretary, ko wannan ma yaushe za a ba? Kun taba gani an ba mace candidate din na duka ce wai na shugabannin kasa da PDP da APC dukan su daya, mace daya daya ne suka kawo. Yanzu ma ana neman wanda zai ba shugaban kasa wanda aka zaben nan kaman Tinubu. Yanzu da ana magana yan jarida ma da suna kin taba gani an taba sa mace daya? Ba mata ne, ba mata arewa ko kuma a kudin da za a ce wai to wannan ne za ta zama vice president? Mun zuba ido mu ga abin da za su yi.
To kin ce a rika tafiya da mata, ta yaya kike son ayi gyaran kenan yanzu a sa mata?
Gyaran da suna so su yi yanzu su fara tun dukkan su da party 18 na dukkan su doke mata vice president nasu. Kuma na sani an fara jara yanzu, an fara inda za a yi in an zo senate wanda zai zama senate president, wanda zai zama speaker, wanda zai zama kaza kaza. Ba a yin maganan mata kamar su ba mutane bane. Yanzu kuma ba matan nan ba za mu ci gaba ba. Can guraren da muke zuwa kasan Africa yanzu ku dubi, Rwanda ne, Tanzania ne, South Africa, dukkan su sun bari mu can baya. To mu kuma ne suna ga mu kamar mu shugaban su ne, ba wai a Africa kawai ba, a duniya gaba daya. Yanzu haka ne za su dinga bari mu, mun sun bari mu baya nan. Kin tuna lokacin da Dr. Ngozi Okonjo-Iweala yanzu kin ga babban matsayin da aka bata, da muka ci bashi kamar za a sayar da mu da jikokinmu da kakanninmu? Ya ta yi Najeriya ta ci bashi kamar nauyin bashi nan makawai ma ya zama mana kunya. Amma ta yi magana kar ku damu, kuma mace kenan. An taɓa samu wani minista na finance namijin da ya ji ya yi magana ya saurare
shi? Yafe mana bashi?
Ba yafe mana ba a lokacin ba, amma mace nan an yafe. Dubi dukkan matan da suka yi mulki, an tsaya an yi magana kawai an yada da su. Dubi maman minista na mata, dubi ita Aja Sadiya Faruk, irin kudin da Amina Muhammad, duka kudin da aka ci aka raba. Inda malama ta faɗa wallahi da maza ne aka ba su kudin nan, sai dai aje a kara mata ko kuma a doka kudin na a gudu kasan waje aje a boye a wurin. Kin sani in kuma an kai kudin nan ba zai dawo mana ba, ko kuma kafin zai dawo irin hayaniyar da za yi. Don haka mata sun riga sun nuna cewa su ne ya kamata sa su a gaba. Yanzu ma in suna so su yi hikima wa su ce to yanzu tunda mun zo haka gashi yunwa da komai da komai, bari mu dan ba mata su yi tuku. Mu kama a fara ma da 50-50, kin sani muna da gender policy, muna bashi ne fa wannan, muna bashi ne. Mu riga mun yi fada a Africa ne, a Commonwealth ne, a ECOWAS ne, a African Union ne, a United Nations ne. Yanzu ba zai ba mu kunya ba ce yar mu ce ita ne na farko na mace da za a sata. Ba zan yi mamaki ne ta zama mace na fari da zata zama secretary general na United Nations, don kowanne ina wurin yanzu mata fi shi aiki. Kin ga gajiya a fuskanci ita in ta yi magana, ko ina da ta yi magana haka za ka ba. Don haka ya kamata mu ma mu tausaye ma Najeriya. Najeriya ina yanzu ana so a kashe Najeriya, ku taimaka a zuya kawo mata, a neman mata ko'ina a kawo su yanzu nan.
To madalla, kafin mai sallama da bakin namu, za ku ji matakan da suke gani za a iya ɗauka domin cika wannan giɓi. Kafin nan, a madadin madam NAADA Efafa ta kare haƙƙoƙin mata da ya gwagwarmaya barista Hassana Ayuba mai riga, sai kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Shaibu Marmara da wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. A madadinsu duka, alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai gana da takwaransa na Rasha a cikin kwanaki masu zuwa game da wani tayi mai tsoka da nufin dawo da tauraruwar kwallon kwando ta Amurka Brittany Griner da tsohon sojan ruwan Amurka Paul Whelan Gida, wanda a halin yanzu ake tsare da su a Rasha. Ana sa ran sauran wasu batutuwa za su taso tsakanin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da suka hada da aiwatar da yarjejeniyar dawo da fitar da hatsi ta tashar jiragen ruwan tekun Bahar Aswad da ke Ukraine da kuma mamaye yankin gabashin Donbas na Ukraine da Rasha ta yi. Mukaddashin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin Congo ya faɗa jiya Laraba cewa za su gudanar da wani bincike na haɗin gwiwa da 'yan sandan ƙasar kan harbe wasu sojojin kiyaye zaman lafiya uku da fararen hula 15 ƙasar Congo a lokacin zanga-zangar nuna adawa da Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon. A jiya Laraba, babban bankin Amurka ya ƙara kuɗin ruwa da santi 75 a ƙoƙarin da yake na daƙile hawan tashin kayan masarufi a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya. Adadin da babban bankin ya ƙara na biyu a jere na 0.75 cikin 100 da kuma ƙara adadin lamuninsa zuwa tsakanin kashi 2.25 cikin 100 zuwa kashi 2.5 cikin 100. Ana sa ran babban bankin zai ci gaba da ƙarawa zuwa kashi 3.4 cikin 100 nan da zuwa ƙarshen shekarar 2022. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Laraba cewa fiye da mutane 18,000 ne suka kamu da cutar ƙyandabburi a cikin ƙasashe 78. Ya fitar da bayanin ne yayin jawabin buɗe taronsa da yake yi akai-akai na sabbin bayanai kan COVID-19. Yana mai cewa an samu mutuwar ƙyandabburi 5 yayin da kashi 10 cikin 100 aka kwantar da su a asibiti.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin na ƙasa ba kasawa ba na Sulaiman Muni Barma. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo, sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shiri da ba da umarni, da injiniyan mu ne a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.